نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم جمعة ترى جوات رمضان بين هجرة رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم الشكرة دبو إيدة تريغو دا أربعين دا هدو wanda yayi daidai da 31 ga watan uku shekara ta 2023. Muna ci gaba da majalisinmu na tafsirin Al-Qur'ani, wanda wannan shine majalisi na 8 a ƙarƙashin tafsirin suratul Ahqaf. Akwai wanda yake tambaya dangane da farkon surar da aka karanta, darasin farko da aka yi dangane da al-huruful muqatta'a, cewa gashi an ce magabata sun yi ittifaki akan cewa haruffa ne, amma kuma ya ji wasu daga cikin magabata suna fassara waɗannan ayoyin kamar yadda ake rawaitowa daga wasu daga cikin. Ina ji a bayanin da muka yi a farkon surar, mun yi bayanin cewa dukkan magabata sun yi ittifaki akan cewa haruffa ne, inda suke fassarawa suke kawowa suna magana ne a babun al-hikma, shine a babun al-maghza, menene hikimar kawo waɗannan haruffan, wanda su ma hikimar muka ce ta kasu kashi biyu. Akwai ɓangaren hikimar da Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika, kamar me yasa aka yi amfani da wannan harafin a wannan wurin, ba a yi amfani da wannan a wannan ba, me yasa aka kawo haruffa biyu a nan a nan aka yi amfani da haruffa uku ko huɗu. Muka ce wannan hikimar Allah ne kawai ya bar ma kanshi sani, amma sauran hikimomin kawo wannan kamar a ce an kawo saboda ƙalubalanta da sauran ire-iren wannan, wannan babi ne wanda da yawa daga cikin magabata suna magana a kai shi. Haka su ma abubuwan da ake nakaltowa, wanda a zahiri ake ganin kamar fassara ne magabata suke yi, ba fassara ba ne, kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas cewa alif lam mim abinda ake nufi da shi anallahu shine ma'anar alif lam mim. Amma a wurin shi kenan har yanzu suna nan a ma'anar haruffan ne, ma'ana kowane harafi an yi ishara ne akan shi akan wata kalma, an yi ishara ne da shi akan wata kalma, an kawo shi don yi nuni a kan kalma kaza, ana alif lam mim alif anallahu, an yi amfani da alif a maimakon ana, an yi amfani da lamun a maimakon allahu, haka mimun a maimakon wata kalmar daban. To ana samun wannan fassarar ko wannan ma'anar a wurin magabata, wanda duka wannan bai fita daga ma'ana ta hikima kawo waɗannan haruffan ba, amma dai sun yarda cewa haruffa ne, amma hikimar kawo su shi ne suke magana a kai. Duka wannan ba tafsiri ba ne, kamar yadda aka rawaito daga wasu daga cikin magabata suna cewa kalmar alif lam mim ko alif lam ra da hamim da nun ma'anar shi ar-rahman kenan alif lam ra alif lam ra shine ar-ra hamim shine haman din da ha'un da mimun sannan kuma nun shine nunun din karshe na sunan ar-rahman wannan an rawaito daga wasu daga cikin magabata amma dai duka wannan ya nuna in yadda harufa ne mujarradin harufa ne amma sun hada ko harufan sun hada wasu da wasu sun ba da wata ma'ana daban daga ba wai fassara waɗannan harufan suke yi ba daga har yanzu istifadinsu a kan cewa harufa ne yana nan bai gushe ba sai tambaya ta biyu yana cewa menene hukuncin cin abinci da sahur bayan an fara kiran sallah asali ana yanke sahur ne idan alfajir ya fito shi kuma kiran sallah ana yin shi ne da fitowar alfajir amma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan akwai abu a hannun ɗayanku yana ci sai aka alfijir ya fito to ya tsara ta cin abin da yake ci wanda yake hannun shi ba wai yanzu ya je ya ci abinci ba ana kiran sallah ma'ana kiran sallah yana cikin cin abin da yake hannun shi bai sa dole nan take ya yanke abin da yake hannun shi ko ya zubar da abin da yake baki shi zai ƙara da cin abin shi da yake hannun shi ko a baki shi ko da an fara kiran sallah kaga wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga idan mutum yana kan ci ne abu na kwano na hannun shi ko kofi na hannun shi yana shan abu daka zai iya ƙarasawa kafin ya aji amma idan aka fara ko da bai ci komai ba zai iya ɗaukan wani abu kuma ya ci ba a wannan lokacin kuma an ce wal ina'u fi yadi ahadikum ƙwarya ko kwano ko kofi yana hannun ɗayan haka ya faɗa a hadisi daka idan ba a hannun shi yake ba ba zai je ya ɗauko yanzu ya ji an fara kiran sallah ko za a fara kiran sallah ya ci ba wannan ya jefa azumin shi a cikin haɗari ya ci abinci bayan fitowa alfijir kuma ba shi da azumi wannan ya ce ya halatta mutum ya bar matar shi in ta samu aiki a wata ƙasa ta tafi so asali tafiyar mace umuman ko ina ne ma ba aiki ba mace ta tafi daga wani gari zuwa wani gari asali a shari'a haramun ne matuƙar babu muharrami manzo Allah ya ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira bighairi mahramin baya halatta ga mace wadda ta yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ta yi tafiya zuwa wani gari ba tare da muharrami ba daga duk inda wata mace za ta yi tafiya ta je wani gari wannan tafiyar sunanta haramun a shari'a daga saban Allah ce dole sai da muharrami shi yasa Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ijma'i ne malamai suka yi malamai sun yi ijma'i akan cewa haramun ne mace ta yi tafiya ba tare da muharrami ba sai dai kawai inda ijma'in ya samu rauni shine tafiya zuwa hajji shin ya halatta ta je hajji ba tare da muharrami ba ko bai halatta ba anan ne aka samu sahani na wasu malamai ya halatta ta je ta yi haji ba ta da muharrami ko bai halatta ba shine aka samu waɗansu daga cikin malamai suka ce idan hajjin na farilla ne na wajibi ba ta taɓa yin hajji ba haddatul islam ne kuma babu yadda za a yi ta tafi tare da wani wanda yake muharrami to wannan suka ce aka samu rizqa ma'muna aka samu tawaga amintacciya ta aikin hajji wadda za a iya saka ta a bada amanarta a cikin wannan rizqar suka ce to nan ne zai iya halatta ta tafi aikin hajji wannan ana magana akan tafiyar aikin hajji ba maganar biki ko suna ko taro ko ziyara akan aikin hajji ne kawai suka yi wannan tattaunawar aka saɓani da ijma'in ya warware amma in ba aikin hajji ba sai malamai sun yi ijma'i akan haka sai wata mas'ala ita ma daban wadda tana cikin wadda ijma'in waɗansu malamai suka yi magana akan ta shine ta fito daga garin kafirci tana garin da yake na kafirci ne wanda Allah ya wajabta a yi hijira daga garin kafirci a dawo gari na imani suka ce to a nan shi ma za ta iya yin tafiya ta gudu daga garin shirka ta tafi garin tauhidi ko ba za ta iya ba sai da muharrami shi ma a nan suka tattauna a kai saboda matsayin yin tafiya din ba tare da muharrami ba a musulunci da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ta maganganu masu tsawo a kai ya nuna kuma haɗarin yin haka ɗin daga tafiyar mace zuwa wani wuri na tafiya a matsayin tafiya ne to wannan abin haramun ne a shari'a daga in mutum yana so matarsa ta yi tafiya zuwa wani gari to ya zama akwai muharrami ko kuma ya zama akwai shishin za a yi tafiyar tare da shi ko akwai wani ɗan'uwanta ko wanda ko ƙaninta wanda muharraminta ne zai iya yin tafiya tare da ita haka wannan aikin da tafiye-tafiye mata su rinka tafiye-tafiye suna zuwa garuruwa da unguwanni da bukukuwa wannan ya saba ma shari'ar musulunci ya fi saboda addini ba karantarwa ba ce ta addini aiki ne wanda yake na maguzanci ta haka sai a yi ƙoƙari a kiyaye shi sai wannan ya ce shi ma tambayar tana da shige da waccan cewa ya halatta mutum da yake aikin asaba ya ɗauki mace a mashin da azumi ko ba da azumi ba ma da halatta ka ɗauke ta ba saka daga azumin da ba da azumin ba duka bai halatta ba baya halatta wani mutum ya ɗauki mace wadda take ba muharrama shi ba a kan mashin ba wani uzuri da zai halatta masa ka ɗauki mace wadda ba muharramarka ba a kan mashin daga rashin kuɗi ko talauci ba kuma ya halatta ma mutum ya yi saɓan Allah daga ɗaukan mace a mashin haramun da sunan asaba ko da sunan aikin aikin sana'a da mutum yake yi kaga in zaka yi sana'a ka bi Allah ka bi dokokin yadda Allah ya ce ai ko da inda kake ana daukan maza da mata kai ka tsaya iya yadda shari'a ta shar'anta maka cewa fa sun jama'a ta kuɗe mata sai ka ɗauki mata wannan baya halatta man haram ba uzuri ba ne da zai halatta ma haram haramun ne masu ta hau mashin wani namiji ya goya ta ba muharraminta ba haramun ne kuma na wani namiji ya ɗauki mace ya goya ta a mashin ba muharrama shi ba daga dukkansu gaba ɗaya sun saɓa ma Allah da ita da shi ɗin duk haramun su kai kuma dukkansu Allah zai kama su a kan wannan hukunci duka wannan dalili ne wanda yake nuna rashin abinda ake ce mahira rashin kishi na mazaje a cikin al'umma kishi ne idan ya mutu a zukatan mazaje to sai kaga irin waɗannan abubuwan suna faruwa a cikin al'umma. Namiji zai yi shi matar shi wani tsaro ya dauke ta a mashin ne ta gudu ya sauke ta inda ya ga dama, zai yi kishin ya saki matar shi ta je ta hau mota a je a zuba ta a cikin maza ana tafiya daga nan har wani gari a wuri ana tafiya a hanya da ita ana tira ana labari ba abin da ya dame shi. Yan uwa maza ba sa kishin yan uwansu mata, aka yan uwansu za su fita su tafi kishi a dauke su a mashin a dauke su a mota cikin maza cikin waye wane ne waɗanda suke zaune da su ba su sani ba duka babu kishi ko kaɗan zukata sun mutu. Maza sun zama babu kishi na matayensu a cikin zukatansu, wannan kuma yana daga cikin manya-manyan alamomi na mutuwar zuciya. Yana cikin manyan alamomi na mutuwar zuciya. Ya sa waɗanda suke kishin matansu ko a ina suna ba su kariya da tsarewa ta yadda ba sa barin wani ya matso kusa da su, ballan tana har ya zauna tare da su. Yanzu da ya ji ya naira 500 a ɗauki matar shi a keke na ta a kai ta unguwar da za ta gara ya biya naira 100 a tunkusa ta a cikin maza a zuba ta a tafi da ita. Shi canjin 400 ya kai mai mutuncin matar shi, ya fi mai wannan kimar da darajar ta matar shi bai damu ba. Da za a ce idan za a je wuri kaza sai an kashe kaza, ya za a ce daga nan ga mashin naira 50 ya ce a dora ta a keke na ta ita kaɗai a biya 200 gara ta hau kawai a zuba ta a ciki ita ma a tafi da ita. Saboda kuɗin shi ya fi mai kima da kishin iyalin shi, kuɗin shi ya fi mai kima da kima da mutuncin ƴan uwan shi. Zai sake su kawai shi ba zai iya kashe kuɗi a kan abin da zai yi wanda zai nuna yana kishi ya tsare mutuncin iyalan shi ba. Shi ya sa wannan manzo Allah ya sifanta shi da addayyud, wanda zai da kishi iyalin shi shi ne addayyud. Manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba, yana da ɗabi'a da hali irin na alade ba abin da ya dame shi. Ya kai matar shi ya zo a tasa ya sa ta a mota ta shiga a zo ana yana ana kiyaye hanya ga wani ƙato ya zo ana a matsa ana danna ta ana tura shi a ciki za su shige a haka za su kwashe hanya a ƙarshe hanya a tafi daga nan har Zaria har Kano har Abuja. Shi kuma abin da ya dame shi hankalin shi a kwance. Naka duka wannan rashin kishi ne da rashin sanin addini da ƙarancin rayuwa da ruhi na zuciya da al'umma suke da shi. Naka shi da ya ɗauki matar shi a mashin ya tafi da ita uwa gara ta je ta hau shi ka a gan shi a ce ga shi ya goyo matar shi gara ta je ta hau ɗan asaba a tura ya tura ma ɗan asaba ita ya tafi da ita. Wai shi wannan shi ne wayewa a wurin shi. Haka wannan duka zubar da kima ne da zubar da mutunci da rashin kima da rashin sanin darajar kai, wanda kuma ya kamata a farfaɗo daga wannan munanan ɗabi'un daga irin waɗannan munanan halayen. Haka duk wata tafiya da wani zirga-zirga da ba na dole ba zai yiwuwa saboda wannan abin a saɓa ma Allah a yi zunubi. Wai ai larura ne larura kullum aikin mu kenan. Ai larura ina larura, wata larura sai zai dole sai an je biki, wata larura sai dole sai an je suna don a saɓa ma Allah kuma a duniya. Ina larurar da ta kai wannan da har sai an yi saɓan Allah za a yi. In ba a yi ba in ba a je din ba zunubi nawa Allah zai rubuta mu na rashin zuwa. Idan kuma aka yi wannan saɓan shi kuma zunubi nawa Allah zai rubuta masa na yin wannan saɓan. Da aka ita kanta larurar ma ba mu san me ce ce larurar ba, ba mu san menene ƙimar iyajejin larurar ba a shari'a. Da za mu iya cewa ai larura ne ai larura ne. komai mu saki matanmu mu saki ƴaƴanmu su je su yi sanyi mu ce wai ai ga kurare musamman a irin wannan zamanin wanda kowai ya lalace al'amura suka lalace harkoki na fasikanci suka zama araha a cikin mutane wanda shi ya fi cancanta a ce mutum yana da kishi yana da kulawa yana da riƙe wannan amanar da Allah ya bashi ku an kusa kuma a halikum nara to kuma a wannan lokacin ne za a sauƙaƙe hanyoyi na yin abin da aka ga dama ai ta ce ka dokokin Allah ana saba ma Allah da sunan wai da rura ce da sunan ba yadda aka iya ni alhalin akwai yadda aka iya ni inda wani abin ne nashi ya kama zai yi haka zai tsaya duk yadda zai yi na ka ce ya turo inda yake nema aure ya san inda zai je a nemo aran mota a lallafo wanda zai bada aran mota shi a tafi a yi wanka a sa kaya a shiga mota a tafi duk inda za a aro abin hawa za a je a aro inda za a ɗauko amarya ne ba za a ce to ai da rura ne ban da mota a kawo ta a keke napep a taho da ita ai da rura ne ba sun san ba ka da shi ba ba kawo ta a keke napep a nan ne za ka je ka buge ka dage sai ka nemo aran abin hawa da za a ɗauko ta saboda tana da kima tana da daraja na aro ta ne kuma saƙon Allah ne za a yi nan ba ka da inda za ka rufe ido ka yi irin wancan ka kuma san da ita daga saban Allah da ka dole sai an kiyaye wannan babu kada mutum ya daina sana'a da saban Allah da haram zama yana cin haramun akan wannan aikin da yake yana ciyar da iyalan shi haramun kuma an yi magana shi su ne masu neman halal babu neman halal a abin da yake gauraye da saban Allah in za ka yi halal ka tsaya ka yi halal inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin da ka babu wata shubha a dauka namiji ya dauki mace da ba mu azama shi ba yana tafiya da ita a titi ba wata shubha a nan haramun ne bayyin da ka dole mu kiyaye irin waɗannan abubuwan ko Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙa mana halayen da muke ciki sai wannan ya ce ya yi wuturi a sallar tarawihi kuma zai da daddare ya tashi yana sallah zai iya yin wani wuturin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa la wutrana fi laylatin ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya da kan kai wuturi guda ɗaya ba kuma a sake yin wani wuturin domin wuturin shine ka fice sallah guda ɗaya da zama ba ta da ƴan uwa don ka sake yin wani wuturin wannan sallar ta sami ƴan uwa ba ka yi wuturi ba har yanzu haka ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya in ka yi wuturi a lokacin sallar tarawihi an fi so wuturi ya zama shi ne a ƙarshe bayan sallar da kai ta ƙarshe amma idan ka yi a farkon dare to ba za ka maimaita ƙarshen dare ba wannan wuturin ya isar maka shine abin da za ka wadatu da shi ko da ka tashi da daddare ka sake yin wata sallar to ba za ka yi wuturi ba wancan wuturin na farko ya wadatar a darasin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta 19 ko za mu sake tashi akan aya ta 19 din
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal kullu darajatun mimma 'amilu wal yuwaffihum a'malahum wa hum la yuzlamun ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
الله ما نقول سنسلكي بيان يا إما نبيان دنجري دا وانشان بانجري نمتاني وحن سي إيماني دا الله suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka tsaya akan wasiyar Allah ta yin biyayya da kyautatawa ga iyaye sai ya faɗa mana sakamakon da Allah ya tattara musu ranar alkiyama ulaiikal ladina natatabbadu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna sannan sai Allah ya dawo da mu bangare na biyu sune waɗanda suka butulce suka kafirce ma Allah kuma suka butulce ma iyaye suka zama masu saba ma iyaye ba sa kyautatawa gare su ba sa biyayya ga iyaye kuma Allah ya faɗa mana irin tattaunawar su da yadda suke mu'amala da maganganu da iyayen Allah kuma ya faɗa mana sakamakon su yace ulaiikal ladina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinn wal-ins Allah ya ce sune wanda kalmar azaba da Allah ta tabbata a kan su haka kuma suna daga cikin al'ummomin da suka gabace su da irin wannan sifar ta kafirce ma Allah da kuma kafirce ma iyaye da butulci Allah zai hada su da su ranar alkiyama ya zama makomar su gaba daya makoma su guda daya Allah ya faɗa mana innahum kanu khasirin masu wannan sifar lallai sun tabbata cewa su asararru ne sai Allah ya ce mana wani kullin darajatum mimma an dukkanin su bangarorin guda biyu da bangaren masu imani da biyayya da iyaye da bangaren masu kafirci da saba ma iyaye suna da darajatun suna da matakai darajoji na abin da suka aikata a nan an rinjayar da bangaren masu imani ya kai amfani da darajatu akai amfani da darajoji domin daraja in ana maganar daraja ana maganar akan abin da yake sama ne matakin da yake yin sama matakin kuma da yake yin ƙasa wannan darajatun ne kamar yadda Allah ya ce innal munafiqina fi dharki al-asfal min an-nar da kan za a ce matakai na ƙasa da ƙasa su ne darajat matakai na sama kuma su ne darajat amma anan ba a ce wani kullin darajatun ba saboda kada masu imani su shiga ya ka ce wani kullin darajatun idan aka ce darajat a bangaren masu imani ana nufin matakai na ƙonuruwa da za a yi sama idan aka ce darajat a bangaren kafirai ana nufin matakai na ƙasa wanda za a rinka dannawa cikin ƙasa gwargwadon aikin da suka aikata shi yasa Allah ya ce mimma amilu dangane da abin da suka kasance suna aikatawa abinda bangaren farko suka aikata za a ba su darajoji na wannan aikin haka kuma abinda bangare na biyu suke aikatawa kuma za a ba su daraja ko darakat na wannan aikin da suke aikatawa Allah ya ce wali yuwaffiyahum a'malahum kuma Allah zai cika musu ayyukan Allah zai cika musu ayyukan da suka aikata kowa za a ba shi aikin shi cikakke ba za a tauye mai komai ba domin Allah ya ce inna Allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya zalimtar bawa ko da gwargwadon kwayar zarra ba zai zalunci bawa da komai ba idan ma aikin da kai na alkhairi ne to Allah ya ce yudha'ifa Allah zai ninninka wannan aikin ya ninninka wannan sakamakon sannan ya bada wani sakamako daga gare shi sakamako wanda yake mai girma da haka Allah madaukakin sarki zai cika musu ayyukan su ba za a zalunci shi ba daga cikin abin da yake nuna ba za a zalunci shi din ba sai Allah ya ce wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar ranar da za a bujuro da kafirai zuwa ga wuta ma'ana wazkur yawma yuqradu alladhina kafaru 'ala an-nar ka ambatira ladda za a bujuro da kafirai zuwa ga wuta ya rasulullah ko dai ya zama ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa wazkur kasina ma'ana ta tuno wannan rana ko kuma ya zama ana magana da shi ne akan ya fada ma su kafirai waɗanda suka tsaye imani da shi ya ba su labari na ranar da za a bujuro da kafirai a wuta sai ya zama wannan kamar tasbiya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lalla shi ne ake yi ma manzon Allah idan shi ake nufi cewa ya tuna ta ana lallashin shi kada ya damu da abin da suke faɗa da abin da suke aikatawa da maganganun da suke jifan shi da shi kada wannan ya dame shi sai a kawo wannan dan a lallashe shi a faɗa mai abin da su Allah ya tattalar musu sakamakon abin da suke aikata ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ya zama su ake nufi a faɗa musu domin ya zama gargaɗi da tsoratarwa akan abin da suke aikatawa ko wannan gargaɗin da tsoratarwa zai musu amfani ya sa su tuba su dawo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce ka faɗa musu yawma yuqradu alladhina kafaru 'ala an-nar ranar da za a bujuro da kafirai zuwa ga wuta da haka Allah ya faɗa mana cewa za a bujuro da kafirai zuwa wuta kenan abin da ake nufi da bujurowa za a zo da su a nuna musu wuta wannan shine bujuro wanda za a yi musu wannan su malamai suka ce a yuqradu alladhina kafaru 'ala an-nar ana nufin ranar da za a saka kafirai a cikin wuta domin yuqraduna tana zuwa da ma'anar zartar da uquba a kan mutum kamar yadda ake cewa arabahu ala sayy ya bujuro da shi a kan takobi ma'ana ya sare mai wuya ya kashe shi to kamar anan suka ce wannan uslubi ne na larabci fa fi za a ce yuqradu alladhina kafaru 'ala an-nar ba ana nufin za a bujuro da su gaban wuta ba ana nufin za a azabtar da su da wuta duka ne ma'anonin guda biyu kowanne daga cikin ayar za ta iya ɗauka akwai wasu ayoyin daga cikin ayoyin alƙur'ani wanda suke nuna suke tabbatar da kowanne daga cikin ma'anonin guda biyu a dahabtun ƙwai za su kulfi hayati kuma duniya za a ce musu ana faɗa musu magana wadda za ta ƙona musu rai kuma ana tara gare su dangane da wannan aikin da suka aikata Allah zai rinka cewa azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun riga kun tafiyar da jin daɗin ku a rayuwar duniya mana daɗin ku ya riga ya ƙare a duniya kun ci duk abin da ya kamata ku ci kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lallai shi kafiri idan ya aikata aiki na ƙwarai Allah madaukakin sarki yana ba shi abinci ya ciyar da shi a maimakon wannan aiki da ya aikata idan ya zo lahira sai a ce mai azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya da aikin ƙwarai an riga an gama biya an baka duk abin da ya kamata a baka a duniya da ka sakamakonka ya riga ya ƙare ba ka da sakamako a lahira shi yasa wannan da yawa daga cikin magabata idan suna aikin alkhairi suna ganin sakamako na duniya yana zuwa da yawa sai su rinka shiga cikin tsorata da firgita da wannan ayar su rinka cewa muna jin tsoron kada mu zamo mimman zahabat hasanatuhum fil hayatid dunya kada ya zama an biya mu sakamakonmu ne a duniya ya zama a lahira ba mu da sakamako da ka kafirai Allah ya ce magana a nan ya ce za a ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya duk da cewa mu'mini ba a ce mai ya tafiyar da sakamakon shi na jin daɗi a rayuwar duniya saboda Allah ya yi alƙawarin zai rinka ba shi sakamako ne sakamakon kuma na lahira ne man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha Allah bai ce a nan duniya za mu rinka biyan shi ba sai dai wanda ya yi dama dan a biya shi a duniyan ne wanda ya yi dan a biya shi a duniya Allah ya ce shi ne za mu ba shi abin da muka ga dama من كان يريد حرث الدنيا نؤيه منها والذي نمر من دنيا تزام باشي لك دنيا وباشي أبن ديكي نما بل أول ورم بابا والقوة لذا أباشي مكوكا إذن دنيا إن الله قال ما بزي باكما كما الله سيف زام باير لدي ما نشاء لمن يريد زام باير دا أبن دا مكا قداما هو دوان دا مكا قداما shike nan a jiya shi a duniya aikin ya kare kenan daga duk wanda zai yi aiki ba dan Allah ba to yana fuskantar hadarin wannan aya zai iya zaman kowa a zahabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya gargwadan niyyar shi gargwadan kuma abinda Allah zai mu'amalance shi da shi azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wannan shine abinda za a fada mu kiyasa yako a qira'ar ibnu kathir al-imam ibnu kathir ya karanta da a azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya da hamza guda biyu ala wajhi al-istithab da tasdili cewa za a yi musu tambaya ne ta istifhamul inkari yanzu kun riga kun tafiyar da jin dadin ku a duniya kun tsarar da rayuwar ku kun gama horewa kenan shi ke nan yanzu ba ku da rabo a lahira kenan shi tambayar da za a yi musu dan Allah ya ce za a faɗa musu wannan azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kuma kun riga kun ji dadin ku da duniya ko hole kun samu jin dadin duniyar shine azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha shi yasa babu asara ga wanda yake saban Allah ko bai ji dadin rayuwar duniya wanda suka ji dadin rayuwar duniya kenan azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kai kuma ka zo ga tsananin talauci da wahala da bala'in rayuwa ga kuma saban Allah kuma kai ka je baka san wani abu sai ka ji dadi a duniyar ba amma sai ka saba wa Allah a haka abinda zaka yi saban Allah ma sai na kasance zaka yi amfani da shi saboda ba ka da halin da zaka yi wanda yake wanda ake yi na kudin ba zaka iya yi ba kudin da zai sai wiwun ba ba shi da shi sai dai shakata sai dai shakata ya bu amma duk da haka zai zo lahira a ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kun gama jin dadin ku da rayuwar duniya wani dadi ya ji bai ma san dadin da yake ba bai ma san ana jin dadin ba amma duk da haka ya riga ya yi asarar dadi na har abada saboda yana ganin so yake shi ma sai ya yi abin da ranki yake so a duniya yayi kuma yayi asarar jin dadi wanda yake ba shi da iyaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai Allah ya ce fal yawma a yau din nan ranar al-qiyama kenan to tujzauna azab al-hun za a saka muku da azaba ta kaskanci da wulakanci yau za ku ga azaba ta wulakanci da kaskanci shine azab al-hun al-hun daga al-hawan ne wanda shine az-zillu was-safa shine kaskanci da wulakanci haka Allah ya ce za a yi muku azaba azabar ma kuma ta wulakanci da kaskanci azaba kawai idan Allah ya ce zai yi azaba a kama ka kawai ana azabtar da kai tashi ta isa azaba to amma duk da haka sai an nemo nau'o'i na abinda za a kaskantar da mutum a wulakanta shi ya tsakanta ya gane shi ba komai ba ne ba kowa ba ne a haɗa da wannan nau'in azabar da za a rinka yi ba wai mujarradin kawai azaba ba ce za a rinka yi wa mutum a wuta da haka azabar ma sai ta zama azabar lahuni azaba ta kaskanci da wulakanci saboda me saboda aljaza'u min jinsil amal aikin su duka a nan yana nuna girman kai da isa da nuna su wasu ne لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قليل
sannan za su rinka nuna cewa Allah madaukakin sarki yana cewa saboda kafirci da kuka yi ne da kuma girman kai da kuke da shi. To wannan isar da kafirci da girman kai shine yasa Allah madaukakin sarki shi kuma zai musu sakamako na irin sifar su, za a yi musu sakamako na kaskanci da wulakanci na azaba a wutar jahannama ranar alkiyama. Me yasa za a yi musu wannan sakamakon? Allah ya ce bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqq, saboda girman kan da kuke yi a bayan ƙasa ba tare da wani haƙƙi ba. Ku rinƙa ganin kumbuwa ne, kumbuwa ce, wane ƙasƙantacce ne, wane wulaƙantacce ne, ku ne masu ƙima, ku ne masu daraja. Allah ya ce to saboda wannan girman kan da kuke yi ba tare da haƙƙi ba, ba tare da dalili ba, saboda shi ne Allah zai muku azaba ta ƙasƙanci, wadda ba kuntum tasduqun, haka kuma saboda fasikanci da kuka kasance kuna yi. Abinda ake nufi da fasikanci shine al-khuruju an ta'atillah, fita daga yin Allah da'a. In yi imani da Allah khuruj ne an ta'atillah, yin shirka da Allah khuruj ne an ta'atillah, saba ma iyaye khuruj ne an ta'atillah, duka wannan yana cikin wadda kuntum tafsuqun, saboda fasikanci da kuke yi. Allah ya ce wa wasaina al-insana liwalidayhi ihsanan, ku kuma kuka yi abinda kuke so da iyaye, kuka mu'amalance su yadda kuke so ba yadda Allah ya ce ba, da haka kun zama fasikai da wannan, sannan kuma kun zama masu girman kai da saba ma Allah subhanahu wata'ala, da haka wannan ya nuna kun cancanci azaba ta wulakanci da azaba ta kaskanci wadda Allah madaukakin sarki ya tattara ga waɗanda suka sifantu da wannan sifa. A nan Allah madaukakin sarki ya kawo wannan ayar ya rufe da ita saboda ta shafi dukkan kafirai gaba ɗaya, domin kafiran da ake magana da su ana magana ne akan kafiran da suka yi imani da Al-Qur'ani, da kuma kafiran da suka yi butulci ma iyaye, su ake magana akan su a cikin waɗannan ayoyin. To sai Allah ya kawo wa yawma yu'radu alladhina kafaru, ranar da za a bujo da kafirai umuman dukkan kafirai gaba ɗaya, ba iya waɗanda suka sifanci da wannan sifar kawai ba, duk wani kafiri wanda ya kafirce ma Allah za a bujiro da su zuwa ga wutar jahannama ranar alkiyama, saboda ya zama kowane kafiri ya shiga cikin wannan hukuncin, ko da ba su shiga cikin waɗancan hukuntan da suka gabata a baya ba, to wannan hukuncin ya shafi kowane irin kafiri, sawa'un kufru takzib ne, ko kufru al-i'rab, ko kufru al-nifaq, kowane nau'i na kafirci mutum yake yi ya shiga cikin wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Wannan yasa ayar tana da alaka ne da kafirai, amma da yawa daga cikin malaman tafsiri idan an zo karkashin wannan ayar ana ɗauko mas'aloli na zuhudi, ana kawo su a karkashin wannan mas'alar, a kawo misalai na zuhudi na magabata da ire-iren maganganunsu waɗanda suke nuna jin tsoron gujewar jin daɗin rayuwar duniya ya zama shi ne sakamakonsu na lahira da Allah ya aje musu. Ana rawaitowa daga Umar ibn al-Khattab lokacin da aka buɗe Sham, da ya je Sham Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ya kawo mai abinci, ya kawo mai abinci ya ga nau'in abinci mai daɗi, ya ga kurbi sha'ir, sai yake tambayar Khalid ibn al-Walid, yake cewa yanzu mu ne za mu ci wannan abincin? Mu ne za mu ci wannan abincin, mu ina labarin su kuma ƴan uwanmu wanda suka mutu, ƴan uwanmu sahabbai da aka kakkashe su wanda ba su taɓa cin gurasa ta alkama ba a rayuwarsu, sun rayu a cikin ƙuncin rayuwa, abincin da za a ci a wuni ma sai a wuni ba a samu abin da za a ci ba, su kuma meye nasu? Sai Khalid ibn al-Walid yake cewa lahumul janna, su suna da aljanna. Sai Umar ya fashe da kuka, yana kuka yana cewa mu za mu ci wannan ina jin tsoron kada ya zamanto su sun samu aljanna mu kuma mun ci rabon mu a duniya. Yana hararo da azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Da aka suna jin tsoron wannan ayar duk da ayar akan kafirai ne ta sauka kuma Allah ya nasanta wa yawma yu'radu alladhina kafaru. Amma duk da haka suna jin tsoron kada ya zamanto Allah ya mu'amalance su da irin wannan mu'amala. Allah ya buɗa musu duniya su ji daɗin rayuwar duniya su ci abin da magabata ba su ci ba su sa abin da magabata ba su sa ba ya zama wannan shi ne rabonsu na lahira. Allah ya gaggauta musu shi ya ba su wannan sakamakon. Da haka wannan ayar aya ce wadda tana daga cikin ayoyi wanda magabata suna tsorata ƙwarai a duk lokacin da suke karanta ta, musamman idan suka ga Allah maɗaukakin sarki yana yalwata musu al'amura a cikin rayuwa suna jin tsoron su faɗa a cikin wannan ayar. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya ba mu cikakken sakamako a duniya da lahira, ya kare mu daga faɗawa cikin fushin shi da faɗawa cikin abin da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana rabon lahira. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya, ya kare mu daga zaniya akan wannan hanya. Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.